Sashen Hausa na murar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da kuma FM Dalol. Kana kuma ana iya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare. Yau Alhamis 18 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aliyu Mustapha Sakkwato da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, ke farin cikin gabatar muku da shirin a yanzu. A cikin shirye-shiryen namu na yau, muna ɗauke da rahotanni daga jamhuriyar Niger, inda za mu maida hankali akan hanyoyi da suka kamata al'ummomi su bi domin inganta lafiyarsu da al'umma da kuma mahallansu. Bayan nan kuma muna tafiye da labarin wasanni a takaice. Daga bisani za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a game da abubuwan da ke damun ku musamman akan wannan maudu'in namu na yau. Lambar dai kamar kullun ita ce 2-0-2-0-5-2-6-5-5. Kada kuma amanta za a sa alamar tarawa a gaba. Amma duk kafin nan sai mu fara jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, muna fata ku ne lafiya. An kashe manyan mutane guda biyu da suka hada da wani babban komandan 'yan sanda na kasar Afghanistan da ake kiran shi General Abdulrazik a lokacin wasu harbe-harben da suka barke a lokacin da shi babban hafsan sojan Amurka General Scott Miller yake ziyarar wannan kasa. Shi da Miller din ba abin da ya same shi a lokacin da aka soma wannan harbe-harben, yayin da gwamnan lardin Kandahar din da ya kai ziyara yake raka shi bayan sun gama ganawansu. Kuma ko bayan shi General Razik din, wanda ya sha tsira daga tarin hare-haren da 'yan Taliban suka sha kai mishi da niyyar su kashe shi din, har ila wannan harin na yanzu ya kuma hallaka wani jami'in tsaro na Afghanistan, kana ya kuma raunana shi kansa gwamnan Najihar ta Kandahar. A dama wasu rahotanni sun ce an kashe shi ma gwamnan din, to amma daga baya aka ce ba haka bane. Akwai kuma wasu Amurka guda biyu da su ma dai suka samu raunuka daga wannan hari din. Sai dai kuma duk da kalamin da kakakin sojan Amurka Colonel Nat Peters ya yi na cewa wannan abin kaddara ce, to ni kungiyar Taliban din ta ɗauki alhakin cewa farmaki ne ta kai da niyyar ta kashe shi General Razik din, wanda tun shekarar 2011 yake zaman babban sufetin 'yan sandan landan na Kandahar, wanda kuma aka ce shi ne hana 'yan Taliban din sakat har ba sa ma iya shigowa lardin nashi. Yau jami'an bincike na ƙasar Turkiya sun wuni suna gudanar da bincike a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul, da ma gidan shi kansa jakadan da ke kusa da ofishin a ci gaba da suke yi da bin diddigin salwancewar hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka, wato Jamal Khashoggi, da ya salwanta. Daman tun jiya masu binciken kwakwaf ɗin nan suka shiga ƙaramin ofishin na jakadancin ita Saudiya ɗin da ke can Turkiya domin neman duk wata shaida da za ta ba da ƙarin haske a kan abin da ya sami shi wannan bawan Allah wanda ke yawan rubuce-rubuce a jaridar Washington Post tun bayan shigarsa ofishin ran biyu ga watan nan na Oktoba, wanda kuma shi ne lokaci na ƙarshe da kowa ya gan shi. To su dai hukumomin Turkiya sun ce suna nan kan bakansu akan cewa wasu wakilan hukumomin Saudiya ne suka kashe Khashoggi kuma suka yi yanka jikinsa a nan cikin ofishin. To amma su kuma hukumomin Saudiya din su ma sun tsaya kai da fata akan cewa Khashoggi kam ya bar ofishinsu da ransa. To sai dai daga cikin kasashen nan biyu ba ɗayansu da ta fito da shaida da ke ƙarfafa matsayinta akan wannan al'amari. Muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen wasu na mujin Amurka. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato WHO, ta ce ɓullar cutar Ebola da aka samu a ƙasar Congo Kinshasa ba yana nufin wata sabuwar annoba ce ta duniya ta ɓarke ba, amma kuma duk da haka sun ce ba sa so likitoci su yi wasa da abin. Cibiyar ta WHO ta fayyace cewa abin da za a kira hali na gaggawa da ya shafi wato lafiyar al'umma shi ne lamarin da zai faru idan an sami ɓarkewar wata cuta wacce za ta bazu ta kan iyakokin kasashe, wato ta fita daga wannan kasa ta shiga waccan din, wanda kuma hakan zai bukaci haɗin gwiwar kasashe da dama wajen yakarta. Shugaban cibiyar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar tashi tana ɗaukar abin da ke faruwa a Congo a matsayin babban matsala ce wacce ya kamata a mai da hankali a kanta da kyau. Zuwa yanzu dai mutane 139 suka mutu, wasu 181 kuma aka tabbata sun kamu da Ebola din tun daga lokacin da ta soma bayyana a can Congo Kinshasa din a watan Agustan nan da ya gabata. WHO ta ce yanzu haka kasashen Rwanda da Uganda masu makwautaka da Congo duk sun dauki tamara na zama cikin shiri domin kada su kamu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To yanzu bar mu shiga babin rahotanni kuma. Wani abu da kasashe da suka ci gaba a fadin duniya suka fi karfin shi shine tsarin kiwon lafiya mafi inganci. Idan aka yi duba da kudurori da Majalisar Dinkin Duniya take da su, za ga cewar kiwon lafiya na ɗaya daga cikin manya-manyan kudurorin wannan kungiya. Haruna Mamman Bako ya haɗa mana rahoto akan ƙoƙarin da kungiyar ke yi na ganin an magance matsaloli da suka shafi kiwon lafiya a nahiyar Afirka. Haruna, gare ka.
Hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS Organization Mondial de la Santé tana can tana bada horo wa 'yan jarida na radio kan gwamnati da na masu zaman kanunsu da na karkara na jihar Tawa, musamman waɗanda suka hito daga gundumomin da suka yi fama da cutar kwalara ko waɗanda har yanzu akwai allobar ta kwalara cikinsu da sun ka haɗa da Keta, Madawa, Malbaza da birnin Kwanni. Akan cutar kwalara da jihar Tawa ke fama da ita a halin yanzu, Dr. Amadu Adamu shine shugaban hukumar asibiti ta jihar Tawa da ya wakilci gwamnan jihar ta Tawa a wurin bude taron. A hirata da shi ya bayyana muna makasudin baiwa 'yan jaridar wannan horon a gargashi inuwar hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS.
Wannan dai taro da kun ka gani an kiraye shi taro ne na karfafa nan duk wanda za su taimaka mana abin da ya shafi wajen bada bayanai kenan radaduka masu zaman kansu da na gwamnati da wanda suke cikin karkara, abin da ya shafi duka na yaki da annoba kowace iri, musamman abin wannan annoba ta cutar kwalara da yake yana damun kasanmu, kuma abin da ya shafi ma'anar mu a cikin jihar Tawa.
Daga cikin mutane 294 da suka kamu da wannan cutar ta kwalara a cikin gundumomin Keta, Madawa, Malbaza da birnin Kwanni a cikin jihar Tawa, mutane 12 ne zuke-zuke suka riga mu gidan gaskiya. Shatima Ali Bagale shine wakilin hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya a jihar Tawa, yayin mana karin bayani game da abinda suke jira ga 'yan jaridar da suke tallafawa domin a ba su horo game da allobar ta kwalara.
Abinda muke jira gare su, in sun koma cikin al'umma su waye ma mutane kai, su ce musu ga sunan abinda ya kamata, daidai ya kamata kamin a kiyaye ga wannan kwalara kin. Su zamanto information kin da suke doka don su doka su daidai gudada.
A nasu bangaren 'yan jaridar da ke halartar wannan taron na bada horo da OMS cewa da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya ta dauki nauyi akan allobar kwalara, sun bayyana muna ra'ayoyinsu game da ababen da suka fahimta a wurin wannan bada horon. Musoma da Lamde Buza.
Abinda na gano son ne ake ayi amfani da 'yan jarida na fannin radio saboda su ne ke tare da al'umman mazauna karkara. Ka san su matsalar su likitoci, in ku 'yan jarida kun kawo bincike kun ka ce kun gano wani gari ana zawo ana amai, duk sai hankalinsu shi tashi. Wai sai su ce dokar likita ta ce sai an yi bincike an aika can koli kuma minista kawai ke tabbatar da wannan alloba ta kolera ta cuta kamar ta kolera wadda take yau shekara 48 da ta wanzu a ƙasa kamar ta Niger, inda duk an kai kuskure, inda ba a je gidan likita ba, inda ita ta kolera fa, to an kwanta wani waje.
Sunana Hajiya Rabi. Wannan taro da muka zo yau gashi Allah ya kawo mu garin tawo mu zo wurin taro, mun gamsu da wannan bayani da suka mun bisa kan harkar cutar amai da zawo da ake ce ma kolera. Abin da muka karu da shi sun nuna mun hanyoyin da zan mu bi mu ceto sauran ƴan uwanmu, mu kwatanta musu ga yanda cutar take fara ga yanda take karewa.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako, har ila yau dai muna jamhuriyar ta Niger, inda wakilin mu ya aika mana da wani rahoto akan matsalolin da cizon sauro ke haifarwa musamman ga al'ummar da ke karkara. Sulaiman Muni Barma gare ka.
Nafiyar Afirka na kan gaban yankunan da hukumar lafiya ta duniya OMS ta ayyana a matsayin mafi fama da masasarar cizon sauro. Dalili kenan da shugabannin kungiyar tarayyar Afirka a yayin taron da suka gudanar a baya-bayan nan a Nouakchott suka yanke shawarar sake jan damara mafarin wannan kamfe da aka yi wa lakabi da Zero Pollution Mangage. Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara shine ministan kiwon lafiya a nan Niger.
Dun minti biyu ana samun yaro guda wanda ke mutuwa nan Afirka. Dun minti guda ana samun miliyoyin mutane wanda ke kamuwa da wannan ciwon. To dan haka ne shugabannin kasashen Afirka sun ka dauki wannan mataki saboda a ga cewa an kai karshen wannan matsala nan da 2030. To daga rana mai kayo ta yau duk kasashen Afirka za su doka.
Kyakkyawar niyyar da gwamnatin Niger ta nuna a 'yan shekarun nan game da yaƙi da zazzabin cizon sauro ya sa gwamnatin Amurka saka wannan ƙasa a jerin waɗanda ke samun tallafi a wannan fanni.
Sun haka nan ma sun ka rubuta Niger cikin wannan program PMI. PMI kundi ne na shugaban ƙasar Amurka da ya ba da dolar na sayan magani da na sayan gidan sange saboda duk inda wata mace ta samu juna biyu a bata wannan gidan sange kyauta. In ta zo ta kawo yaro lahiya wanda ake ce ma consultation da routine a ba yaron nan gidan sange, lokacin da ake wannan ciwon, lokacin damana a shiga gida-gida har tsawon wata hudu ana ba wannan yaron magani kyauta. Kuma a samu duk inda likita take, in kas da sante ce, in CSE ce, a kai magani wanda za a mai yara shekara ɗaya zuwa shekara biyar magani kyauta. Mata masu cikuna in sun zo a ba su abin da ake ce ma treatment presumptive intermittent.
Kwadake jama'a na murna a dangane da manufofin wannan campaign da ake ganin za ta iya kawo sauyi a rayuwar talakawa. Masu fafutuka irin su Hajiya Amina Garba na kiraye-kirayen ai adalci wajen tafiyar da wannan shiri.
Kowa ya san dai wannan lokacin da yanzu in kaga wata wani barin ciki, wata rasuwa na yara ƙanana da manya da uwaye da ɗaya da maza, yanzu masasarar cizon sauro ta zama alloba gare mu ƙasashen Afirka. Babban yaƙi ne wanda ya kamata dole sai mun gama ƙarfi da ƙarfe mu sa mu coka wannan menene cizon sauro tsafta ce. To kenan ya kamata kowa ba sai an maka faɗa ba. Tun daga gidanka har bakin gidanka ba sai an ce maka gyara ba. Wanda ya saura wanda ya ƙarfi kai ba daga bakin gidanka gwamnati ta ɗauka. Abu ne wanda ya kamata abubuwan gabi in muna yin su za mu samu babban rangwame. Ina ƙara kira dan Allah, dan Annabi wadanda ake ba kuɗi su wannan yaƙi su ji tsoron Allah, su sa su inda ya kamata.
Uwar gidan shugaban ƙasar Nishar Hajiya Aishatu Isuhu da ke jagorancin ƙungiyar Femayyar ce aka ɗora wa nauyin tafiyar da wannan kamfe ta Zero Pollution Mangage, yayin da ƙasar Amurka a ta bakin jakadanta a Nishar Ambassador Eric P. Witaka ta ƙara jaddada aniyar ci gaba da tallafawa wannan ƙasa don ganin an ci nasarar yaƙi da zazzabin cizon sauro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mummuni Barma. Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Akan wannan matsalar ne muke so zuwa dan anjima kaɗan za mu buɗe layukan wayanmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma kamun nan sai mu shakata da wannan faifan.
Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa, mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya. Idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya. Idanu abun kulawa, kowa rishi idanu, iyaye hasara. babba kowai da shi idanu nan ce yaya saraha babba rishin idanuwa shata mu ba mu sonai rishin idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku sonai har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku sonai har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa giran idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sa giran idanu mai kumbure idanu da kaji idanun ka na takeke da kaga idanun ka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyarihe ya asibiti ka samu dan matse ya asibiti ka samu labiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makabce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum waltaye.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To jama'a, kada dai a manta, maudu'inmu na yau shine wani hanyoyi kuke ganin ya kamata a bi don a magance matsalolin da ke addabar jama'a musamman na cututtuka a karkara da kuma manya-manyan garuruwa. Shine maudu'inmu na yau. So muna jira duk wanda ya samu dama sai ya kira don ya bayyana mana nashi ra'ayi. Muna da kira daga Bauchi. Wa muke da shi a Bauchi?
Assalamu alaikum, sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam, wake magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
Mala Ayuba, to muna jinka.
To ra'ayina dai yadda za a yi a rage cututtuka shine ita kanta gwamnati ta bada kula sosai, kuma su kansu masu kuɗi su ma ya kamata su shigo harkan domin yakan yawa ma gwamnati. Idan masu kuɗi da masu ƙarfi suka shigo, sai a yi taimako a taimaki talakawa musamman na ƙauye ma. Idan ka je za ka samu asibitocinsu ba magani, to yana da kyau da Allah masu kuɗinmu da su gwamnati su haɗu su taimaki al'umma a wajen harkan cututtuka. Na gode. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Mala Ayuba, mun gode. Muna nan dai. To muna da kira daga Sokoto. Wa muke da shi daga Sokoto?
Usman Abubakar daga Sokoto.
To Mala Usman, muna sauraron ka.
To yau ne ni fara kiran kuma, Allah ya sani sami ku ne muku fata alheri.
To muna amsa kai ma tare a gare ka.
Saboda ina yawan sauraron ku, kai ne Ali Mustafa Sokoto ko?
A'a, wannan Yusuf Harande ne.
To Yusuf Harande ne?
Eh.
Allah yau ne fes kuma, Allah ya sa na same ku.
To muna jin ka, menene naka gudunmawa dangane da wannan matsala, hanyoyin da ya kamata a bi don a magance cututtuka da ke yaduwa a cikin al'umma?
To yana da kyau a tsaftace wuraren harkoki ne da kullu.
To masha Allah, to mun gode Malam Usman Abubakar daga jihar Sokoto. To jaga garin Kaduna, wa muke da shi?
To Yusuf Amina Alade, barka da yammaci.
To barka ka dai.
Sunana Murtala ne, ina jiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka.
To na farko dai dole ne su mutane kafin gwamnati ta zo su ga kokarin da za su yi su ga sun killace anguwansu da al'ummarsu, shine cewa duk ajiya kaman kwata din na dinga kokari ana kwashewa, a duba da mata a gida inda suke wanke-wanke, gaskiya su daina barin kuda na bi, kaga an kusa a shiga bazara iska zai dinga ɗaukar cututtuka yana kaiwa. Sannan kuma muna roƙo, gaskiya har yanzu a ce gwamnati ta sa ido magungunan da ake kawo mana, a ce ana dubawa sosai ta hukumar NAFDA ya zamanto magunguna ne masu kyau da inganci, don da yawa za ka ga an yi rashin lafiya an je ana ta shan magani amma magungunan kaman cutar ma ƙara haɓaka take yi. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode. To bari mu je jihar Ekiti. Wa muke da shi daga jihar Ekiti?
Wakili ne na Sabi Dado daga jihar Ekiti.
To Malam Wakili, muna jinka.
To, ni ma yau ne farko yin kira na tare da ku, ina yi fatan alkhairi, sannan kuma tsawon da zan ba ƴan uwa da abokan arziki dukkan gurare waɗanda suke cewa akwai da kaman irin zaka ga waɗansu da ji an gidanta su sa ruwa gurin makarantar ruwa za a sa shara da sauransu a toshe hanyar ruwa da wanda yake cewa ba ta tafiya. To, ina muna kokari da in Allah sa da ni shawara da nake so in bayar dukkan magudanan ruwa da sauran gurare waɗanda suke tare da zanta irin haka. To, muna kokari da mu ba da shawara a gyara su, sannan kuma a tsaftace idan an yi Allah sa da gwamnatoci kuma su kai da faɗakarwa da mutane tare da ku kuma ƴan jarida da kuke faɗakar da mu, muna godiya a gare ku. Allah ya saka da alkhairi. Ne ma yau shi ne kira na farko da na same ku.
To, mun gode mala wakili. To, bari mu je jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Sunana Dauda Usman Dangara.
Wa ke magana?
Daga wani lokacin na Niger State.
Waye, me sunanka alagabarta? Sunanka alagabarta?
Sunana Dauda Usman Dangara.
To, Malam Dauda, muna jin ka. To,
ban taba kiran ku ban kama ku, sai Allah ya kaddara kawo ku.
To, barka ka dai, kai arziki yau. To, muna jin ka. Me ce shata ka gudunmuwa? To, layin Malam Usman ya tsinke. To, bar mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. Wa muke da shi a kan layi?
Mala haran da barka da aiki, barka da yammaci.
To, barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To, Mala Alhaji Musa, muna jin ka.
To, alhamdulillah, shawarar da muke so ba gwamnatocinmu na Afirka, especially ma mu nan ƴan Najeriya. Gaskiya al'amari akwai matsaloli da yawa da suke ya kamata a ce ana yi wa feshin sauran nan. Na farko kenan. Na biyun su akwai abubuwan da yawa kamar inda dan uwa ya magana mata la akan magungunan da ake shigo da su. Gaskiya ana shigo mana da magunguna na dabbo, maganin da ba su ne ba. Dan yanzu zaka sha maganin malaria idan kuma kai wasa zuwa gidan mu suka ji malaria ta ƙara dawa. In dai ba na gargajiya zaka nema ka sha ba. To, ya kamata gaskiya a tsaya kan sakin akan magungunan da ake kawo mana. Kuma da ƙarshe muna kira ga shugaban su kansu masu kuɗi, masu hannu da suniya cikin al'umma. Ya kamata su ka tallafawa gaskiya wajen duba irin wannan abubuwan. Kuma magidanta dole fa sai sun tsaya su zazzarce wajen gyara kwatocin gidansu da sauran wata datti da sauransu. In kiyaye ne kwatsare domin a gurin tare a tsira tare. Ka ce ne maka fatan alkhairi. Ta ce lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To, mun gode Alhaji Musa. Bari mu je Birnin Shehu. Wa muke da shi a Sokoto?
Assalamu alaikum. Kana magana da Abdulrashid Jola Musa Gwadaba.
To, Mala Abdulrashid, muna jin ka.
Ni a gaskiya a ganin akwai hanya guda biyu da idan aka bi ta to za a samu matsala.
To, muna ji.
Na ɗaya harkar kula da muhalli. Idan aka ce ka kasance mai tsafta muhalli da kuma abinci da kuma wanda muke zama da jikinmu gaba ɗaya, saboda dukkan wata cuta wadda ake samu tana da alaƙa da rashin tsafta. Da ce za a samu tsafta, alhamdulillah, kamar idan ka diba irin jihar Sokoto ana kula da haka tsafta muhalli, a can da ana ta samun kwalara, amma yanzu abin ya ɗan rage kwarai da gaske. Na biyu, akwai wayar da kan jama'a. Akwai buƙatar ƙungiyoyi musamman irin NOAA, akwai buƙatar a shiga yankunan karkara don ƙara wayar da kan al'umma na illa da kuma muhimmancin tsafta, saboda da yawa wani zaka ga yankin karkara kilin bai ma san da wani wayar da kan jama'a ba. Akwai buƙatar inganta wayar da kan jama'a cikin yankunan karkara domin yin haka zai ƙara taimaka.
To, masha Allah. Jihar Niger, wa muke da shi daga Niger?
Ibrahim mai wankin hula, garin mai gode a Kimba.
To, Mala Ibrahim, muna jin ka.
Ai, hanya ɗaya ce wadda take kowa zai samu cigaba a Najeriya ya kasance babu wani babba wanda zai fita waje neman magani.
To,
zaran aka ce an gyara asibitoci da ainihin wuraren shan magani, ba wani babba da zai fita waje neman magani. To, nan ne za a samu cigaba a Najeriya, a tsaya a gina ƙasa. Amma ba zai taɓa yiwuwa a ce duk wani babba in ciwon kai ya same shi sai dai fita waje neman magani. Ga asibitocinmu nan gaba ɗaya babu magunguna, ka zan zancen ma cigaba a Najeriya ma babu shi, Afirka ma gaba ɗaya. Ya ra'ayina kenan.
To, mun gode Mala Ibrahim. Iyakan abin da za mu iya ɗauka kenan a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku irin wannan dama. Har yanzu dai, masu saurare, kada a manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. yanzu agogo muna cewa karfe 4:55 na yamma. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wasan dambin Najeriya a ajin masu matsakaicin nauyi Okosun Godwin ya rasa ransa sakamakon wani hatsarin da ya samu jiya a birnin Eko. Wata jaridar kasar ta ruwaito cewa Godwin na akan babur ne da safiyar jiya Laraba akan hanyar sa ta zuwa Atisaye domin shirin dambin da zai fafata a makon gobe. Sai kwatsam jirgin kasa ya bi ta kansa inda ya rasa ransa nan take. Godwin ya wakilci Najeriya a gasar dambe ta nahiyar Afrika ajin masu matsakaicin nauyi a kasar Congo Brazzaville a shekara ta 2017. Hukumar kwallon kasar Gambia ta gabatar da takardar koke ga hukumar kwallon nahiyar Afrika wato CAF inda take kalubalantar cancantar dan wasan kasar Togo Adewale Olufade. Olufade wanda kuma ake rubuta sunansa da James ya buga wa kasar Togo wasa a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar Afrika da Togo din ta yi kunnan doki da Gambia da ci 1-1. Haka ma sunansa na cikin sunayen yan wasan da kasar ta Togo ta buga wasa na biyu da Gambia din a ranar Talata wacce Togo din ta yi galaba da ci 1 da nema. Duk da yake ba sanya shi ba a wasan, kasar ta Gambia dai tana zargin cewa dan wasan dan Najeriya ne da ke da sunaye daban-daban, kazalika da kalubalantar ranar haihuwarsa da aka sa ta a ranar 21 ga watan Agustan shekara ta 1994. A bangare daya kuma an sauya kasar Equatorial Guinea da kasar Kenya a gasar kwallon kafar mata ta cin kofin nahiyar Afrika ta shekarar nan ta 2018. Za a so mafafata gasar ne da ta kunshi kasashe takwas a kasar Ghana a watan Nuwamba mai zuwa. Kasar ta Equatorial Guinea dai ta doke kasar ta Kenya da ci 3-2 a zagaye na karshe na wasannin neman gurbi. To amma kuma Kenya din ta gabatar da korafin kalubalantar cancantar yan wasa 6 na Equatorial Guinea din. To sai dai hukumar kwallon nahiyar Afrika wato CAF ta aminta da korafi akan yar wasa 1 kacal daga cikin 6, kuma akan haka ne aka cire kasar ta Equatorial Guinea daga gasar aka baiwa Kenya gurbin. A Turai kuma tsohon kocin kungiyar Chelsea ta Ingila Antonio Conte na daga cikin na gaba-gaba da kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ke zaurcin su domin shugabantar yan wasan kungiyar. Yanzu haka dai kocin kungiyar Julian Lopetegui yana fuskantar matsin lamba inda ake hasashen yiwuwar barin aikin nasa nan ba da jimawa ba. Kungiyar Real Madrid ta kasa samun nasara ko sau daya a cikin wasanni hudu na baya-bayan nan da ta buga inda ta sha kashi sau uku ta kuma yi kunnan doki daya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida na Sanyin na, yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Rishin shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana cewa zai amfani da karfin sojojinsa wajen rufe kan iyakar da ke tsakanin ita Amurka da makwabciyarta Mexico idan Mexico ba ta daina barin tarin ayarin yancin rani ko kuma bakin haure na kasashen nahiyar kudancin Amurka suna kwararowa zuwa cikin ita Amurka kanta ba. Ha kuma cikin wasu sakonnin da ya sako tun da sanyin safiyar yau Alhamis akan shafinsa na Twitter, Trump ya ce ciki abokan adawarsa na Democrats da ya ce su ne masu ke karfafa gwiwar bakin haurin da ya kira marasa aikin yi ko masu aikata laifuffuka suna ta shigowa cikin Amurka. Sannan kuma ya kara da cewa zai ma ja burki ga duk wasu kudaden tallafin da Amurka take baiwa kasashen nahiyar kudancin Amurka din idan Mexico ba ta daina abin da ya kira wannan mamayen da ake wa kasar tashi ba. An kashe manyan mutane guda biyu da suka hada da wani babban kwamandan yan sandan kasar Afghanistan da ake kira General Abdulrazik a lokacin wasu harbe-harbe da aka ce na kaddara ne da suka barke a lokacin da wani babban hafsan sojan Amurka din General Scott Miller yake zara ita Afghanistan. Shi dai Miller din ba abin da ya same shi a lokacin da aka soma wannan harbe-harben, lokacin da gwamnan lardin Kandahar yake rakiyarsa bayan da suka gama tattaunawa.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan yammaci ko kuma a daranku. Sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji sauran abokananmu sau dauke da wani shirin. Yanzu kuma a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Aliyu Mustapha Sakkwato da Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya.